الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 22 شكرة دبو ليلة ليه حدود 33 هجرية wanda shine ya dace da hudu ga watan 8 shekara ta 2018 miladiya zamu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafin mai albarka na sahihul bukhari idan za ku iya tunawa satin da ya wuce mun karanta dogon hadisin nan na yahya bin bukair hadisin da yake magana akan mujadala da aka yi tsakanin Sayyidina Abubakar Siddiq da Fatima har gina Annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi gadonta so lokaci bai bari muka karasa babin ba muna kitabul maghazi babu ghazwati khaybar so yau zamu tashi hadisin Muhammad bin Bashar hadisi na 4242 na'am wannan hadisin cikatan hadisan Khaybar ne hadisin Muhammad bin Bashar wanda Ikrima ya rawaito daga Nana Aisha take cewa lokacin da aka je aka bude Khaybar shine lamma futihat Khaybar daga fathu ne take ce al'ana nashba'u min at-tamri tace kaf lalle kam yanzu zamu koshi da dibino da kafin aje a bude Khaybar din ba sa koshi da dibina amma tunda yanzu an bude Khaybar ta zama karkashin kulawar musulmi akwai dibinai da yawa gonaki na dibinai da yawa a cikin Khaybar tace to yanzu dai alhamdulillah Khaybar ta zama ta musulmi yanzu zamu koshi da dibino Al-Hasan ya ruwaito yace haddathana قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار دقى بابنسا دقى أبلاه بن عمر يتشي ما شبئنا حتى فتحنا خيبر شي ما يتشي تب أيبا مقوشيدة دبينو با هسيدة أكبوطي خيبر كنوانا ينانونا منا دا أكبوطي خيبر أنسى موداتر واتو دبيني دا يلور أبنشي dibinan kuma abinci ne a wajensu kuma dibino tabbas abinci ne hakan iya cin sa a sharuwa a rayu kuma wannan ya nuna mana wato su sahabbai da gidan annabi annan kan fi qillatin min al-aish wato suna rayuwa a cikin wato karancin abincin da za su ci kafin abu da Khaybar abincin da za su ci su rayu yana musu karanci ba a cikin wadata suke ba kar kuma ta wannan lokacin shekara ta 7 ne daga hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 7 daga hijirarsa daga Makka zuwa Madina duka bai wuce shekara 3 ba Annabi zai bar duniya a lokacin to kaga wannan ya nuna sun yi rayuwa ta hakuri rayuwa ta kau da kai rayuwa ta tawakkali gashi duk yanzu abin ya zama tarihi ana karantawa wannan abin da zai nuna mana shine duk yadda mutum ya tarar da kansa a rayuwa to ya gode wa Allah ko yaya mutum ya samu kansa ya ce alhamdulillah dan ba zai yiwu a ce kafi kowa ba bai zai yiwu a ce kafi kowa ba amma ko zai yiwu a ce an fika haka ne ko mutane ne kai mutum ne shi mutum ne amma Allah ya masa wadata sama da taka ba komai alhamdulillah kai ma kafi wani kamar yadda kafi wani tsawo ba wai dan kai kana da wani abu bane Allah ya baka tsawo wani kuma ya bar shi gajere yana son tsawon amma bai bar shi tsawo ba kamar yadda kafi wani lafiya ba dan cewa kafi shi kula da lafiyar gangan jikinka ba haka kawai sai Allah ya baka lafiya kai ba ruwanka ma da wani harkar asibiti ko wani waye wani kuma kullun yana zurutu yana shan kwayoyi yana ganin likita kullun haka yake rayuwa kullun rabin abin da ya samu yana tafiya a cikin harkar asibiti haka Allah ya ga dama ya rubuta masa sai kai hakuri kai ma sai kowa ya hakuri na'am eh kwarai kuwa kwarai da gaske tunda kaga ai shekara ta bakwai ba ya kuma su tafiya kwarai kuwa dama ai tasu ce ta Yahudawa ne Khaibar din ta Yahudawa ne na mana
babu imanin da nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala akai kala da mai mai kala salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an qadidu musayyab an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa alihi wa alihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yas'a rajulan ala khair faja'ahu bi tamrin dalil faqala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu tamr khaybar hakala فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأكل ساعة من هذا بالساعي بثلاثة فقال لا تفعل في الجميع بالدراهم ثم ابدع بالدراهم جميلا وقال عبد العزيز فقال عبد العزيز بن محمد أن عبد العزيز أن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة حتى صار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أصحاب أبي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها فعن عبد المجيد عن أبي صالح عن أبي صالح الصماني عن أبي سهام أبي هريرة وأبي سعيد بن مسلم
wannan babu yana magana akan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa mun ya wasu daga cikin sahabbai akan garin Khaibar din shine istimalun nabi sallallahu alaihi wasallama ala ahli Khaibar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wani ya zamanto wakilin sa dangane da mutanen Khaibar bayan an bude ta dan a ci gaba da gudanar da ita kada ta samu rauni duk lokacin da wuri ya zama karkashin ka ne to akwai buƙatar ka sa wani wanda zai sa maka ido ya ci gaba da kula da wurin ba a ce ah to ai tunda na Allah ne a bashi zai ci gaba da rayuwa haka ba dole sai an sa masa kula da shi to shine kawo hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abi Huraira suka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan ala ahli khaybar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wani mutum ya zama shine jagora shugaba mai sa ido akan wato mutanen Khaybar wannan mutum shine Sawad ibn Huzayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa shi ya zama shine mai kula da Khaibar daga kabilar Adi ibn Najjar faja'ahu to sai gashi wata rana ya zo da Annabi sallallahu alaihi wasallama bi tamrin janib da dabino mai kyau shine tamr janib kamar ka ce tamrun ajwad ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dabinon da yafi kowanne kyau a garin Khaibar sai Annabi ya ce da shi kullu tamr Khaibar hakaza shin kullu tamr Khaibar hakaza yanzu duka dibinin garin Khaibar duk haka suke masu kyau irin wannan Annabi yake tambayan shi wannan bawan Allah sai ya shiru faƙala la wallahi ya rasulullah sai ce a wallahi ba haka bane ya manzon Allah ba haka bane ba duk iri ɗaya bane dibinin Khaibar sai yace abin da yake faruwa shine inna lana'khudhu as-sa'a min hadha bis-sa'aini bis-thalatha, wannan dibinan da kake gani muna bada dibinan da bai kai shi kyau ba, kwano biyu kwano uku a bamu daya, canji muke yi bai da yawa a Khaibar, amma abin da muke yi shine in muna son sa sai mu dauki normal dibino na Khaibar mu bayar da kwano biyu, wani wurin sai mun bada kwano uku sai a bamu kwaya daya, kaga ana yin canjin dibino da dibino kenan, wannan shine ke so ku kula canjin dibino da dibino. Sai manzo Allah ya ce a la taf'al, kar ka yi haka ba kyau. Shi da mu annabi take in an yi abu ba daidai ba yake gyarawa, yace la taf'al kar ka yi haka, bi'il jam'a bid dirahim thumma ibta' bid dirahim janiba, bi'il jam'a bid dirahim, ka sayar da wancan dibinin mai yawan a baka dirhami, a baka dirhamai na kuɗi, ma'ana kai shi kasuwa ka sayar da dibinin wanda ba mai kyau din ba a baka kuɗi, sannan wannan kuɗin da ka sayar da shi wannan dibino din sai ka je ka siyo kyakkyawan dibinon da shi. So yake nuna masa ba a yin canjin abu da abu iri ɗaya. Bari mu buga mana misali yadda za mu fahimta. Akwai shinkafa tamu ta nan ta gida da muka noma, akwai foreign shinkafa ta Australia, ta Thailand, ta ina ne masu kyau da ake gani da ake kawowa ƴar gwamnati, mu kuma wannan tamu ne ta gida. To galiban za ka ga farashinsu ba ɗaya ba ne, kamar yadda kyansu a ido ba ɗaya ba ne. Na'am. To amma dukkansu shinkafa ne, duk shinkafa ne. To bai halatta ba mutum ya ɗauki kwano biyu ko kwano ɗaya da rabi na shinkafar mu ta nan ta gida ya je ya ba wa mai kanti ya ba shi kwano ɗaya ta forin shinkafa. Haramun ne canjin abinci da abinci iri ɗaya. Har yanzu idan ba ku daɗa ganewa ba, bai halatta ba mutum yana da tsohon kuɗi naira 5,000 tsohon kuɗi yana son a ba shi sabo saboda zai yi barka da sallah, sai ya je ya ba da 6,000 a ba shi 5,000, kaga duk sunansu kuɗi. Da wanda ya je da sabuwar naira 100, da wanda ya je da tsohuwar naira 100, in ya je sayan kaya akwai ragi? Mai kanti zai ce a wannan sabuwar naira 100 ne, bari mu maka ragi. Ana yi? A wannan tsohuwar naira 100 ne, bari mu sayar ma sai mun ƙara ma kuɗi. Ana yi? Ba a yi. To haramun ne canjin abu jinsi ɗaya iri ɗaya. Ka fahimta? Bitafadul. Dole sai dai a yi cinikinsa, a sayar da shi kuɗinsa, sai a sayi wancan. Shi ne abin da annabi ya nuna masa. Nan gurin abin da za mu ƙara da shi, na farko ya mana bayani ya yanayin dabinan nasu yake, sannan kuma ya mana bayani akan abin da ya shafi harka ta kasuwanci da mu'amala da mutane suke. Kuma shi annabi daman Allah ya turo shi ne don ya gyara kurakurai da mutane suke aikatawa a cikin mu'amalolinsu na yau da gobe. An fahimci wannan da kyau ko? Jayyid. Sai ya ce wa kala Abdul Aziz ibn Muhammad an Abdul Hamid an Abdul Majid kai an Sayyidin anna Aba Sayyid wa Aba Huraira haddathahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha akha bani Adi min al-ansar ila Khaybar fa amarahu alaiha. Manzo Allah ya tura wannan akha bani Adi cikin mutanen Madina, yace to kai kuma kai ne shugaban Khaibar kenan, wancan karin ya tura wancan, wannan karin kuma ya tura wannan. Ana nuna mana dai bata zauna haka babu mai kulawa ba, ko meye ma mutum yake da shi, ko meye, ko ina ne, ko gari, ko guri, to yana da kyau ka sa wani shugaba da zai zama wakilinka zai sa maka ido akan al'amuranka wani ajini ne wani Abdul Majid an Abi Salih Samman daga Abi Huraira daga Abi Sa'idin mislahu irin wannan hadisin a sukar waito na mala
باب مؤامرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جهنية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر اليهود أن يحملوها ويضربوها ولهم شطر ما يخرج منها
وأنا بابي أنا مغنى أكن يا من ذن الله يا مؤاملة صلى الله عليه وسلم yayi mu'amala da Yahudawan Khaybar bayan an je an bude ta kun san mun karanta da ku an je an bude ta ta zamanto gargashin kula musulmi ko to ba a kore su gaba ɗaya aka ce su fita gaba ɗaya ba to ga gonakin nan nasu ne ga kuma musulunci ya zo tunda suna zaman kullakullan kafircin su da su yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce gaskiya suna so za su zauna su ci gaba da zama a Khaybar din sai Annabi ya ce to abinda za ku yi idan kuna so ko dai ku tattara ku fita yanzu ku tafi ku bar garin dan garin musulunci ne ku je ku nemi garinku ko kuma ku zauna a garin ku noma gonakinku ku shuka ku noma amma rabin amfanin gona naku ne namu ne ku rike rabi mu rike rabi suna so su zauna su ci gaba da zama a Khaybar su Yahudawan Khaybar ba sa so Annabi ya kore su to kuma gari ya zama na musulunci sai manzo Allah cikin rahamarsa da tausayinsa da ya shafi hatta waɗanda ba musulmi ba yace sallallahu alaihi wasallama yace to ku zauna ku ci gaba da noma gonakin amma za ku ba da rabin amfanin gona ga musulunci tunda namu ne yanzu ba naku bane ba to kuma hakan dai suka karba suka ainihin wato dauki alkawari suka yi ta shayar da dabinan nan suna nomawa su bayar da rabi wa musulunci su rike rabi wannan shine haraji kenan shine haraji da ake dora musu biya matukar kafiri zai zauna a garin musulmi kuma zai ci gaba da kafircinsa zai zauna da sharadin ba zai cutar da musulunci ba zai zauna da sharadin za a zauna lafiya shi ba za a kawo mai farmaki ba shi ba zai kawo musulmi farmaki ba amma zai barin gaba da wani dukiya wata dukiya ga baitul malin musulunci wannan shine kaida to yanzu al'amura sun canja ba haka ake ba yawa in ta juya ma sai kaga kai musulmin kai kake bada haraji ba su da bambanci da mu wajen shaguna da za a ba su ko ba haka bane su kama shaguna su rinka samun kudi suna manya-manyan business harajin ma na gwamnatin ma ba a mafiya zuwa a ce su bayar ba su yawa ana jin tsoron kar a taba su a ce su yi magana da sauransu suna zaune cikin garin musulmi su yi abin da suka ga dama su gina gidajensu su kafa kamfanoninsu su yi harkokinsu su yi duk abin da suke so babu wani musulmi da zai musu magana kuma ba sa tunanin wani kwabo ɗaya da za su ba wa garin musuluncin su ɓata garin kuma yanzu har coci-coci suke ta ginawa yawa abinda ya tabbata yanzu nan duk coci da za su gina ba sa neman izinin gwamnati ko wani sarki ku ji wannan karatun akwai arna a garin nan suna gina coci-coci a sabon gari bila adadin tafka-tafka ba inda ake zuwa wurin sarki sai ya ba da izini a gina ko gwamnati sai ta ce a gina ginawa kawai suke sai filin su gina suna gadara za su yi ibadarsu amma musulmi yau in zai bude masallaci sai a ce sai ya je wajen sarki ya bude masa wanda a dokar ƙasa a constitution babu shi kwata-kwata kara ce kuran ake yi amma in baka gaya musu ba za su iya zuwa su zo su yi maka ba daidai ba su ce kaza abin mamaki lokacin da aka zo ana kokarin saka kafa dokoki na hudubobi a masallacin juma'a da muka je meeting abinda muke tattauna kenan za a kafa doka duk liman in zai yi huduba sai ya je ya kai wa DPO ya duba sai ya an kai wa madakin unguwarsu ko dagaci ko mai unguwa ko waye sai sun nace wannan al'amari wannan wani irin hauka ne wannan abin yau shi wani abu zai huduba fa ta juma'a sai an yi yan boko, sai an yi nawa, sai an yi screening, a san abin da ake gaya mutane, a yi screening maganganun su, a duba a gani. In za ka fita, sai duk malami in zai fita daga local government ɗinsa, sai ya je DP1 ya sa masa hannu, ya ba shi dama ya fita ya je wa'azi. Yanzu kamar wannan a Gwale muke, to bai halatta malami ya fita a ji shi a dala yana wa'azi ko abin nan ba. Muka ce to radio fa, gidan radio fa, muke je nan duka wannan shi aka yake a cikin dokar fa. Kuma aka zauna malam da masu gemuka da masu rawa ne, wasu tuntunin waɗancan mutanen duk sun yadda, ai gaskiya ne, ya kamata a sa doka da ka'ida abubuwan nan, ana hudubar juma'an nan, ana tabta da hankalin mutane, ana kaza kaza kaza. Kuma duk akan masallatan sunna ne, saboda mu ne muke yin huduba, muna yin bayani da Hausa dalla dalla atata, a gaya mutane gaskiya. San zuciya mutum ya ce zai karɓo ta dokar da za ta yi mai illa da shi da jikokinsa da tabakunansa. Sai an yi, to abu dai bai yiwu ba dai, sai an baka tasrihi ma, aka ce ma kana, sai an baka takarda, kana cikin yin wa'azi a cikin dokar, aka ce kana cikin yin wa'azi, za a iya zuwa DPO da 'yan sanda za su iya zuwa su ce kai kawo katinka, su kwace su ci tashi ka tafi. An gama, wai a Najeriya, wai irin wannan kasar za a yi wannan abu, a da saura dai tukunna. Allah ba zai ba da ikon a yi wannan rashin mutuncin ba, wallahi. So almuhim shi musulunci yana da tsari, yana da ka'ida da yake shimfiɗa, wannan yayi, wannan yayi, wannan yayi, wannan yayi. Kuma duk kafiri in zai zauna cikin musulmi ya kamata yana ƙarƙashin kulawar doka, amma yanzu sun fi musulmin gata, sun fi musulmin gata. Yawwa, masallatai nawa aka rufe na musulmi, wadda ake sallah, makaranta nawa aka kwace aka yi waye da sauransu, amma su suna nan suna gina tafka-tafkan makarantu. Wallahi in ka je ka ga coci-cocin da arnan garin nan suke da shi, abin zai baka mamaki. Warai kuwa, na san kes ɗin, ko anan na yi baya, ƴan uwa sun ta zuwa suna kawowa cikin unguwa, sun je sun sai gida kawai sun mai da shi coci. Yan uwa suka yi ta zuwa muna ta wai aje ayi wa'azi, nace to wannan wa'azi dai an je an yi wa'azi guda ɗaya ne kawai, ko mutanen unguwar ku tashi ku ce ba ku yadda ba, don haka ake a Najeriya yanzu. Yawa, in kana jiran wai wani ya sa ma takarda ne ya ce karaya, kawai ku je ku kafe ku ce wallahi ba ra'ayi ba. A Kano, a tsakiyar unguwa cikin musulmi, kawai wani ya zo sai musu fili. Kuma ina jin hakan yana nan cocin ko, yana nan, amma babu wata masarautar da ta je ta nasu ba. Amma yanzu kana fara gina masallacin Juma'a sai a ce aje sai an sa, sai an yi kaza, sai an yi kaza. Eh, warai kuwa, ina nan masallacin Bin Usman sabo din na Kwandila, ai kuna gani yanzu ka zo wucewa, masallacin Sheikh Bin Usman babban masallacin da ake, wai Kirista a Kano wai shine wai zai kai kara ba, suka kai kara wai ba su yadda ba. Kirista a Kano wai filin su ne, wai asali wai filin su ne, wai haka aka jefa kotu ba aka shiga saboda renin hankali a Kano.
Ai musulman ne suka ce haka na
su. To ai akar maka la samun wuri, wato ina so nuna maka lalacewar mu da samun wuri a gari irin na Kano, a gari irin na Kano, wayar kafiri ya bude baki ya ce wai ba za ka yi masallaci ba, kafiri ba. Hakan kuma aka yi ta shari'a sai da aka sulhunta fa.
Ai saboda yake sallah,
shi yasa yake ne kiristoci. Eh, wani shi da baya san Ahlus Sunna ya kwammace ya ce musulmi ne, sai ya ce eh nasu ne. Tunda masallacin Ahlus Sunna za a yi, ya kwammace ya ba da shaida ya ce eh na kiristoci ne, musulmi ya goyi bayan kiristoci akan filinsu ne, saboda kada a gina masallacin Ahlus Sunna. Irin wannan rarrabewa da kyakkyacewa da gutsutsurewa da muke ta yi a tsakaninmu shi ne yake rage mana martaba, yake rage mana daraja, yake rage mana kima. Ba mu da matsayin da za mu iya cewa ayi ko mu hana abin ya hannu. Allah ya sa masu tasowa su ji su yi ƙoƙarin su gyara su, kuma wanda abubuwan suke hannunsu Allah ya ba su ikon gyarawa. Amma dai gaskiya ƙwaya ɗaya take kawai, dai ba ta da daɗin ji ne, ba ta da daɗin ji, tana da daɗin mu'amala ita gaskiya, amma in an faɗe ta sai rai ya ɓaci. Allah ya gyara mana halin mu. Na'am malam.
babu shafin latif ummatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi khaybar rawahu an aisha an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala hadathana abdullah bin yusuf qala hadathana layth qala hadathana sa'id an abi hurairah radhiyallahu anhu qala lamma fatahat khaybar qudiya bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashat fiha kullu
subhanallah. Wannan babin yana magana ne akan wani ta'addanci da Yahudawan suka shirya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a Khaybar. To yanzu kaga wannan shine zai nuna maka me hikimar da Annabi ya je ya kwace Khaybar din, kuma har ma aka ce su fita, in ba za su fita ba su ba da rabin abin da za a noma. Yanzu nan kaga mace ce guda daya a ciki, maƙetaciya muguwar mace, ta shirya ta kashe Annabi. Ta je ta samu nama ta zuba mai guba a ciki, saboda ta samu labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son nama, musamman naman akuya. Manzo Allah yana sha'awan naman akuya. Sai ta je ta gyara naman, kuma da yake ana kawo masa kyauta, sahabbai suna kawo masa kyauta daga gida ko daga nesa. Ta je ta zuba wa naman nan guba, kawai ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Irin Allah sallallahu to wannan shine wallahu ya asimuka minan nas, za ta yi aiki akan shi. Allah ya alƙawari ya ce zai kare ka daga mutane ba za su kashe ka ba. Riwaya ta zo haka, ta ɗauki wannan nama ta kawo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓa. Wasu sahabbai aka zauna aka ce bismillah a zo a ci. Ga wata baiwa Allah ta kawo sadaka, ta kawo kyautar nama, don ba sadaka ba ne saboda baya cin sadaka. Wasu sun suwara ci ma. Manzo Allah ya ɗaga naman nan, ya ɗauki karfata yana yaga yana ci, sai naman ya fara magana ya ce karkaci, akwai guba a ciki. Wancan kuma cikinsu sahabbai shi kam ya yi nisa ma ya yi nisa, shi take ma ya mutu, kamar yadda aka bada riwaya ƙwarai kuwa. Sauran akai ta jinya, akai ta fama, sai Annabi ya aji. Sai ya ce wa sahabbai, ya ce ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya, ya ce ina matan nan da ta kawo nama yanzu? Aka ce ai yanzu ta fita. Ya ce to a kewaye gaba ɗaya unguwar, a kewaye. Daga nan ne aka samu security cewa in ana neman wani to in baya nan yanzu to ai maza a wuce gaba a kewaye wurin a sacin. Hakan kuma aka kewaye din, ana ta bincika aka samu ta a hannu. Sahabbai za su kashe ta, ya ce a ku kyale ta. Ya tambaye ta, ya ce ke me ya kai ki, ya kika sa mana wannan? A wata riwaya cewa aka yi bismillah ki ci. Sai ta ce a me yasa ba za ki ci ba? Ta ce akwai guba. To kika kawo Annabi ya ci? Ta ce eh. Annabi ya ce saboda me? Ya ce saboda ba mu son ka, ka mutu mu huta. Shikenan, kuma gashi nan wasu sun ci din sun mutu. Kai ya za a kashe ta? Za a Annabi ya ce ku kyale ta. A nan gurin wannan sune Yahudawa din. To kada ka taɓa tsammani kai musulmi wai Yahudu ba Yahudi zai kawo maka wani abun da zai favorin ɗinka a addininka. Wallahi duk roman da i baka to akwai wani guba a ciki da zai maka illa ko ya yake. Dole sai ya biya wata buƙatarsa, ko me ya yi maka to akwai amfaninsa. In kaga sun dage sun ce sai an yi wani abu kaza, to suna da wani amfani a ciki. To wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da yasa ake gaba da rashin jituwa tsakanin musulmi da Yahudawa. Wasu malamai suna faɗa cikin makarimu akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cikin kyawawan ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan mata bai kashe ta ba, kuma bai bari aka kashe ta ba. Yace za ki ga abinda ba kya so shi zai tabbata, addinin Allah zai ci gaba. So wannan yana nuna mana yanzu annabi baya nan sallallahu alaihi wasallam, amma duk mutanen da suke mutanen kirki ne suka dauki hanyar annabi, to ka tabbatar komai zai iya samun ka. Ko irin na annabin bai same ka ba, to za a yi maka irin na zamanin ka. Yawwa, Allah ya ce za ku yi tsammanin haka kawai a fasibtuman tuturaku za a kyale ku. Walamma ya ce kun matsalul ladina khalau min qablikum masatuhum alba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqulu rasulul ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Allah ya ce ala inna nasrullahi qarib. Yanzu kuna tsammanin za a kyale ku, kun yi imani, kun ce ku musulmi ne, kuna addini, wai haka kawai sai a kyale ku? Irin abin da ya samu waɗanda suka wuce bai same ku ba. Su waɗancan sun ce sun yi imani, Allah ya jarrabe su da abubuwa. Ku yanzu kuna tsammanin ku ɗin za a jarrabe ku da ba za a jarrabe ku da abubuwa ba na fitintinu? An girgiza su, an sun gamu da cututtuka da ciwuka da yaƙi da faɗace-faɗace. Wallahi har annabi da wanda suke imani tare da shi suna cewa ka yaushe ne za a samu taimakon Allah, mata nasrullah. Kaga annabi fa shi za a kawo kuka a ce yaya za a yi? To da shi da mutanen nasa, saboda tsabar an shiga wani yanayi, za su zo suna cewa wai yaushe ne nasarar Allah, yaushe za a samu taimakon Allah. Allah ya ce ai haƙuri, inna nasrallahi qarib, lalle nasarar Ubangiji a kusa take ba a nesa take ba. So haka za a yi ta gamuwa da shi, daga wancan sai wannan, daga wancan sai wannan. Duk wanda dai kawai ya ce zai yi gaskiya kuma zai raya abin da annabi ya zo da shi, to ya ɗauko babban aiki. Da wanda ake ƙulla masa a fili yana gani wani haka, kawai zai ta ƙiyayya da kai. Laifinka kawai ka ce kana son annabi, ka ce a yi abin da annabi ya ce, kawai shi ne laifinka. Don me za ka zo ka takura ka ce sai an yi abin da annabi? Kai waye kai? Ina ruwanka ka kyale mutane mana kawai su yi abin da suka ga dama? Wasu kuma ƙulle-ƙullen nasu a ɓoye ne, ko ba ka bane ba, a ɓoye ne. Ya za a yi? Ba ga shi ba yanzu nan shekaran jiya na aka da kama malami cikin malaman Sheikh Ahmad Al-Gharkawi a Kaduna, duwa yana cikin makarnu da makirce-makirce. Da ana zuwa a kama wancan, a kama wancan, a kama wancan, yanzu an dawo malami ake kama. Malami da'i ba yi da aiki, karantarwa, da'awa, isar da saƙon Allah, mai manufa, yana da focus. Ei, an shirya abubuwa, ya je gewaya gonarsa kawai sai ga mutane da bindigogi kawai a mashin. Wallahi almajiransa ne guda uku, kuma fa ana fa kiyayewan, kar ka ɗauka ana abin nan. Bar da sau yake, in kullum zai fita sai ya bar da sau, saboda yanayin Kaduna yake ciki. Hakan ya tafi, ba zai tafi shi kaɗai ba. Ya sa ɗalibinsa ya bar da sau, bayan asuba ya goya shi tafi gewaye gona. Direban mota ya bi shi, ya je ya ajiye motar ya tafi. Dama haka suke ajiye motar, sai aga kamar da abin nan wani ma kuma ya daɗe tahowa, suna zaune kawai sai ga waɗannan mutanen, ko kidnappers ko waye sauransu da makamai. Kayya sai sun tafi da shi. Haka suka kama shi, suka ce za su tafi da shi. Sai almajiran suka ce wallahi ba ku tafi da shi ba, ko dai ku kashe mu gaba ɗaya ko ku tafi da mu gaba ɗaya. Ce ba za mu tafi da wannan labarin mummuna mu koma mu ce an kama malam ba, sai dai ku ɗauke mu gaba ɗaya mu tafi. Hakan suka tattare su, suka sa su a tsakanin babura, suka shiga daji da su. Har yau ɗin nan ba labari. Ko su yi waya masu ce mun yi garkuwa da su a bamu kaza, har yanzu dai ba su faɗa ba. Shiru kake ji. Allah ya san halin da suke ciki. Sun kashe su ba su kashe su ba? Sheikh Ahmad Al-Gharkawi Kaduna, babban malami. Subhanallah. Babu wani malami tsayayye yanzu wanda yake da guri da ya gina, yake da focus. Wato guri ne, masha daji ne suka je suka samu malam a Kaduna nan, a kinkinau din nan. haka suka zauna malam tun ba kowa suka mai da shi ya zama alƙarya. Yanzu manya-manyan masu hali masu kuɗi ne suka kewaye wurin saboda security, an samu masallaci da makaranta da asibiti, wuri ya rayu saboda albarkacin masallacin nasu. Wuri yanzu miliyoyin kuɗi ake sai da shi. Masallaci ne iya ganin ka ya kai goma wannan masallaci, hawa 12, hawa 10. Ni ɗin nan naje mun je aikin masallacin nan, duk yana ta nuna mana. Yace amma fa mallam ai hakuri, wannan ba namu bane, na jikoki ne da tattaba kunne, amma ta yi gini ne na fitar hankali. Kuma wallahi da taro da kwabo tsakanin suke hadawa, na rantsa da Allah, shi kam daida mun ka'ida, in dai kana zuwa masallacinsa to za ka yi wa masallaci aiki. Wani buhun suminti ɗaya zai bayar, wani bulo ɗaya yake kawowa, in wanda bai da hali a tafi gona sati ana ware rana da za a ce weekend a tafi gona. Sun kuyawa suke fartanye, sun fi ɗari nawa a masallacin, su ɗebo masara su shi noma suke na fitar hankali, su sayar da amfaninsu, su sai suminti su ajiye su sai haka gini fa sosai. Iya da manufa. Yanzu an kama shi. Wannan wato lamarin ƙasar nan Allah ya sauke, ba abin da za ka ce sai dai abin nan. Mun faɗa mun yi bayani, ko a ma yanzu kama shi za su yi. Saboda wata manufa, akwai manufa, ana da manufa a kan wannan abin. A rugurguza ƙasar, a lalata ta. Malami mai almajirai da 'yan almajiransa shi ma suka zuba shi a mota suka yi gaba da shi kwanan nan aka yi haka. Malami mai almajirai Allah zai waye din iya fa kurakuca ɗin nan duk aka zuba su a mota aka tafi da su, aka ce 10,000. To yanzu ɗan almajiri ina zai iya samun 10,000? Wallahi tallahi. Kuma wallahi cewa suka yi ko a bayar ko a harbe su. Yaya aka yi dai malamin nan aka yi, sun aka samu wani, Allah ya taimaka shi a lissafa masa adadin almajiran, gaya masa aka tura musu kuɗinsu. Mace ta haihu tana da jego da ɗan jaririnta, suka je yaya aka sace ta da ita da jaririn gaba ɗaya, ita kuma aka rubuta mata 100,000, ga jego ga biyan 100,000, ko ki bayar ko a kashe ki da ɗan jaririn da ke da jaririnki. Yaro nan ɗalibinmu ne wallahi, a nan wajen kwandila, a nan cikin kwandila yake, yana zuwa nan gurin haka kurin ya fito a cikin unguwa. Kawai wasu mutane suka kai 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 maza suka ɗora shi akan babur, kawai aka tafi da shi. Shikenan an sace shi ana ta waya. Daman suke haka suke, sai su gigita mutane, sai an yi sati ana neman su, ana ta kuka an rasa yadda za a yi. Can sai a buɗe wayar, sai a kira a ce to sai an ba da kaza. Iyayensu kira a waya sai ta kuka su ce wallahi ba mu da shi, wallahi ba mu da shi, kaza kaza. Haka ake yanzu, kowa ma ɗauka. Yanzu da sun samu dama ɗauka ake. Wallahi har yaran makaranta, satin can da ya wuce yara na a makaranta, na rantsa da Allah, a nan ɗin nan wannan unguwan nan wallahi tallahi yara sun fito irin da safe ɗin nan, ba kowa unguwa irin ƙarfe 7:00 da wani abu nan, haka kai musu warwaso. Yau wani ya bi su a daidai sau fa ya kara musu, kawai zai ɗauki yaro ya jefa shi a ciki. Al'amura sun lalace. Kaji wannan rashin mutunci a cikinsu. Yanzu waɗannan masu kama mutanen nan akwai waɗanda idan an yi ka ba da kuɗin baka bayar ba, ko danginka ba su da kuɗi, ka sanya suke sai su ɗauke ka su kai ka wajen matsafa. Suna da akwai matsafa kuma masu sayan mutum wanda suke amfani da safaya fat ɗin ɗan adam, sai a kai ka a yi cinikinka su sayar da kai su karɓi kuɗinka, matsafa su karɓe ka su je su kashe ka. So shi ne amfanin mu yi ta addu'a na farko ne, shi wannan bawan Allah, Allah malam da shi da almajiransa duka, Allah ya kuɓutar da su, Allah ya kuɓutar da su, Allah ya tsare su, Allah ya taimake su, Allah ya tsare musu lafiyarsu, kada ya ba wa waɗannan azzalumai dama su cutar da su kuma Allah ya sa ƙarshen yin wannan abin nasu ya zo kenan.
ɗauki Allah kuma ya kare mu gabaki ɗaya mu kuma wannan in yana nuna wani abu yana nuna muhimmancin mutum in zai fita gidansa ya zikiri in za ka shiga kai zikiri annabi ya ba mu duka magungunan abubuwan nan a yi addu'a lallai ana iya samun matsala komin addu'arka da roƙon Allahnka yana iya faruwa amma ana ragewa addu'ar tana rage masifar so a yi addu'a kada wani ya fita a gidansa ko iyalansa su fita a gidansa ba addu'a kuma lallai ne mu sa ido akan ƴaƴanmu musamman yanzu lokacin kaka Asiya sannan baki da na faso ma a banza ma ana ɗiban yara ana yankawa ana tsafi da su saboda neman kujeru na siyasa daman kun san ana yi to gashi wannan abin ya zo haɗu da wannan Allah ya kiyaye mu Allah ka tsare mana rayuwarmu la ilaha illallah a wata riwaya kamar yadda malamai suka ruwaito sunan matar da ta kawo wannan sunan Zainab sunanta bintul Haris al-Yahudiyya Zainab bintul Haris al-Yahudiyya ita ce sunan matar da ta kawo wa annabi wannan guba din matar Sallam ibn Mishkam ba Yahudi Sallam ibn Mishkam matarsa ce ta kawo wannan guba ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce duk da cewa manzon Allah bai ci wannan naman ba amma har ƙarshen rayuwarsa ranar da ya zo zai yi wafati manzon Allah sai da ya faɗa ya ce ban gushe ba ina jin zafi da ɗanɗanin wato guban nan da matan nan ta samu har a rayuwarsa da ya zo zai bar duniya sai da wannan guba ta taso masa kasan shi poison haka yake sai da ya mai tasiri taso ta kashe annabi to wannan su ne Yahudawa kuma shi ne kullun nufinsu su kashe masu yaɗa musulunci su kashe musuluncin su rayu kawai duniya ta zauna haka a yi ta ɓarna a yi ta ta'adi tambaya ta yi ta ce wai kafin ta kai wa annabi nama sai take tambaya haka take saube haka wai wani irin nama annabi ya fi sha'awa ne wanne ne ya fi sha'awa sai aka ce ta ai ya fi sha'awan zira'i a jikin naman dabba ya fi sha'awan zira'i kaga wannan yana nuna cewa ashe ana bibiyar ka tawwa ba a yi maka barna sai an bi ka ku rike wannan ka'idar duk wanda kaga an mai ta'adi an masa barna an masa illa ko an kashe shi ko an sace masa wani abu nasa to sai an karance ka ni kullun karatun nan abin da yake kara mu wallahi ba wai kawai al'amarin lahira ba hatta yana koya maka al'amari na duniya a cikin karatun nan yanzu kaga kenan wannan yana nuna ashe ana bibiyar mutane kar ka ga kawai kana zuwa gidanka ka je ka dawo kai harkokinka kana wasa da dariya da wallahi akwai wanda su kuma sun saka a gaba kuma kowane mutum akwai abin da ake da bukata a tattare da shi idan mutum yana so ya maka illa sai ya rinka zuwa inda kake sai shekara biyu uku hudu yana karantar ka kwanan a satin nan da ya wuce wani dan uwa yake gaya mun wani bawan Allah a masallacin juma'a aka je aka kama shi a masallacin juma'a aka je aka tafke shi wannan juma'ar da ta wuce ba ta je ba satin da ya wuce jami'in tsaron da ya zo suka zo da farin kaya suka kama shi sai yake gaya wani malami da yake shi malami yana da alaka da mutum ya ce ai malam ai na dade ina zuwa nan unguwar ina kallon shiganka da fitanka da yanda kake alaka da mutumin nan ya ce kwanaki can sati uku da suka wuce ba ka tsaya ka daka wani yaro tsawa ba kana masa fada kana cewa tafi gida ka je kai kaza kaza ya ce eh kwarai kuwa ya ce to baka ga wani mutum yana tsaye a can gefen ka ba haka ya ce wallahi na gani wani mutum ya ce to aini ne kuma ya zo ofis ya sarar da shi da uniform da komai ya ce na dade ina zurubtu nakan zo da daddare nakan zo da safe na yini in sayi gyada in ci in sayi rake in dan zauna gurin mai shayi ina abin nan ta zirga-zirga in dan tafi in je in dawo wani abu nake nema ya ce amma duk cikin ku ba wanda ya taba sanin ga abin da nake yi ba wanda kuma ya tambaye ni me nake yi a nan a cikin unguwa yake. To sai da muka tabbatar gashi yanzu ya fito zai zo sallar Juma'a ya je wuri kaza, muka zo muka tafi da shi. To bara mu sake shi ba saboda kaza kaza. Shi wannan fukar ka dauka akan akan harkar kasuwanci ne kurum, ba wai wani criminal offense wani abu ne. Kasuwanci ne suke yi na jari ya kare masa tsakaninsa da abokinsa, ya turo a neme shi, to yake buya. To ka duba, shi yasa malam baka da wata dabara, baka da wani wayo sai abin da Allah yi ma. Shi yasa muka ce ai addu'a, wallahi duk wanda bai gane sirrin addu'a ba bai ji dadin rayuwarsa ta duniya ba. Wallahi addu'a tafi abinci dadi, tafi abin sha dadi, tafi duk abin da ka sani addu'a tafi. Kuma da yawa Allah yana taimakon mu ne, yana rufa mana asiri akan abubuwan mu ta dalilin addu'a. Amma ya laitani mutane sun fahimci wannan. Wani gani yake bata lokaci ne ya daga hannu yana roƙon Allah ya masa kaza, ko ya tashi a gidansa ya sallah ya addu'a, ko ya sallar walaha, ko a masallaci ya tsaya, ko a sujjada sa ya gaya wa Allah Allah ya masa kaza. Yana ganin bata lokaci, ayi maza maza a gama kawai, a tafi kawai, a tafi harkoki. Wannan rayuwar ka yadda zaka je ka rayuwar a wannan rayuwar ba tare da kana neman taimakon Allah ba, ba sai aje a jefa ka akwai wata fitinar da za ka shiga bala'i, iyalanka su shiga bala'i, ayyanka su shiga bala'i, kowa ma shiga bala'i ba. Wani ya zo ya yanka maka wata musibar da zai je jefa ka, ba wanda zai iya kwatar ka. To zuwa taitai sobe, aka ce mata su ma ba su sani ba, suka ce kaza ne, kaza ne. Ta ce to madalla, ta je ta nemo namanta, sai da ta samu zira'i zira'i a cikin naman, shi ta yi fita zuba wa guban, don ta san ba shi kadai zai ci ba naman. To sai ta sa guban ya fi yawa a cikin zira'i din. Fa aksar fi hasumma fi zira'i din kenan. Yana ɗauka yana sawa a bakinsa yana taunawa, bai haɗiye ba amma dai ya sa a bakinsa, kuma roman miyaddu ya shiga bakinsa. Sai ya magana, a tare da shi akwai Bishr ibn al-Bara, shi ne wannan sahabin da aka ce ya ci naman tare da shi. To shi kan ya ci naman nan da gaske, kuma take ya mutu, take take ya mutu. A riwayar Imam al-Baihaqi, manzon Allah da ya ga haka sai ya ce wa sahabbai bayan ya fahimci akwai abu, sai ya ce amsiku fa innaha masmuma, ku kiyaye ku daina ci, ku daina ci, akwai guba, akwai guba a ciki, akwai poison. A riwayar al-Baihaqi din sai take ce aka tambaye ta me yasa, tace ba ma son ka ne mu kashe ka mu huta, in kai annabi ne da gaske Allah zai nuna maka ai, in kai annabin gaskiya ne Allah zai nuna maka akwai guba a ciki, in ko na ƙarya ne to mu kashe ka mutane su huta da kai. Subhanallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan neman tsari da wannan guba din, ya maza zai kira wanzamin sai sa ya masa kafo a kafadarsa. To me yasa ba a kashe ta ba? Da yawa daga cikin malamai cewa suka yi musulunta ta yi. Kaji kuma eh, a ƙarshe dai ta ce ita ta san in shi annabi ne to Allah zai nuna masa kuma ba zai mutu ba, in ko ba annabi ba ne wanda ta kashe shi kowa ma ya huta, to ai ana gaya mata annabin ƙarya ne. Ita kuma so take ta wannan, so shi yasa annabi ya hana a kashe ta daga ƙarshe musulunta ta yi. A wata riwayar wasu malaman suka ce aina ai annabi ya kashe ta, yi ya aka yi ya kashe ta? A'a, ba shi ya kashe ta ba, waliyan wannan wanda ta kashen Bishr ibn al-Bara wanda ya ci guban, sai annabi ya ce to ni dai gashi Allah ya kubutar da mu, so ga ku gata in za ku yi sulhu ku yafe mata, in kuma ya kaza da sauransu. Sai suka ce a'a, ai tunda ta kashe musu dan uwa ai sai sun kashe ta, hakan kuma suka kashe ta. Wannan su ne ruwaye guda biyu da aka ainihin wato ruwaito. Wallahu ta'ala alam. yan uwa mu kula dai kun kula kuma mutum a gidansa ma ana iya masa wallahi lalacewan wannan yanayi da muke ci a gida billahi alazimu a gida sai a zuba mutum guba sau da yawa mutum zaga ana neman wani abu a wajensa ko wani abu ko mata ko wani abu a zo ana taya mutum barbade a cikin abincinsa ka je kana cin abinci ka rinka kai ta haduwa da garin magani ashe wani abu ake nema mata ne kudayen duniya sai ta je ta debo maka wata masifar da in ka ci zaka mutu haka kurun mutum ya ci abu yi ta fama ya ta gudawa abin nan wani abu aka zuba mai sun je sun karbo magani to ba mamaki wata ran aje a ba da maganin da ake kaza din na halakar da kai wata mata ta zo ta kawo karan mijin tana ta fada kaza kaza ya ki yadda da mutane waye waye wai in yazo gida in ya tarar da ruwa a bude na faro shi baya sha na waye waye wai rasha duk bai yadda da wani sha ra'ayinsa ne ba shi yake siya ba shi ka'idarsa duk ruwan da yake a bude ba shi ya bude shi ba so gare shi ba kuma ko ɗansa ne ya kawo masa shi yawwa sai wanda to ai kaga ba laifi yayi ba yana tuhuman wani abu ne yana tuhuman wani abu ne akwai wanda baya ci abinci a gidan nasa ba wallahi wani baya ci ya kammace ya je wani gurin ya ci saboda akwai fitina in ba fitina ba matsala in akwai fitina ko mutum in dai akan security ne to a kyale mutum yayi abin da ya ga ya dace in bai saba shari'a ba a wurin mutane cin abinci za a iya maka illa wallahi a ɗauko wani abu a zo a baka daman kai ne ba a so ka yi motsi a bayan ƙasa sai su kashe ka in an kashe ka an kashe banza ƴaƴanka sun zama marayu su tozarta a bayan ka shikenan kurin kuma karka ɗauka wai kashe mutum ɗin wai akan wani abu sai ka tara wani miliyoyin kuɗi haka kawai wani in ya ga dama sai halaka da kai yanzu nan ɗan uwa yake gaya mana wasu yara matasa kasuwanci suke a Port Harcourt yan gari ne guda ɗaya su hudu gaba ɗaya da daddare aka ji duk aka yanka su aka kashe su yanzu nan ɗan uwa yake gaya mana gashi nan Allah ya buga da su haka kurin ƴan canji ne ka san me ɗaya daga cikinsu ana tunanin zai nemi ciyaman ɗin ƴan canji na inda suke kasuwanci ana tunanin zai nema harka ta bude yana ɗan samu harka tana tafiya a Port Harcourt sun je garin da ba nasu ba su ya su ƴan uwansu watakila mutum hudu billahi alazimu sai gawawwakinsu aka loda a mota aka kawo su ƙauyensu aka yi kuka aka yi musu sallah a ƙofar mai garin garinsu an binne su sun tafi lahira zance ya ƙare waɗancan kuma buƙatunsu sun biya kuma shikenan kashe mutum a yanzu a wannan ƙasar ba wani abu ba ne ina maimaita muku wannan shi yasa duk yanda za ka yi kai ƙoƙarin kai addu'o'inka ka kare kanka kai kawai shi ne amma yanzu wani zai halakar da kai yanzu bashi wani yake bin wani bashi kurin ya masa magana ya ce wani yaushe za ka biya ni kuɗi na ne kawai ya samu wuƙa a ƙashin zuciyarsa kawai ya caka masa kawai ya kashe shi wallahi ƙwarai ku da gaske kuɗi fa yake bin sa wani yaushe za ka biya ni kuɗi na ne ya yi laifi kawai ya samu wuka saboda ya san Najeriya ba a hukunci kuma na rantsa da Allah wannan wanda ya abin ka ba shi shekara ɗaya biyu sai ka gan shi yana yawo a titi an sake shi shi yasa alƙalai a ƙasar nan duk alƙalin da ka ga bai shiga wuta ba to sai dai Allah kiyaye kuma na'am kaji wanda suka san mutuncin ɗan adam ɗin ɗan uwana gaya mana a Ingila ya ce ko da wasa da gangan ko da wasa aka ga wuka tsirarar wuka kurin ko yaya ko wuka ta yankanta ta sai ko ta me aka ganka da ita aka kama ka sai ka yi shekara bakwai a kurkuku kuma ba uban da zai cire ka doka ce mu ko yanzu masallaci mutum zai zo sai gan shi da wutar aljihunsa a keyholder ma sai gan shi da wuka a birnin wallahi ina faɗin wannan abin saboda yara matasa masu tasowa ku rinka jin wannan ciwon Allah ya sa a gyara. Babi na ƙarshe mana.
Babu gazuwar Zaid bin Sabir al-Hal. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما اما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اصابت على قوله فدعا به في امارته فقال ان تفعلوا في امارته فقد تعنتم في اماره ابي من قبل وعين الله لقد كان طريقا في امارته
نعم
وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي بعد
نعم وأنا بابي أنا مغنى أكن غزوة زيد بن حارثة زيد بن حارثة بابا أسامة كنا مولى من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يكاو حديث عبد الله بن عمر الله يددشي يشي amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usama ala qaumin manzo Allah ya sanya usama ibn zaid ku rike sunansa usama ibn zaid manzo Allah ya sanya shi ya zama shine shugaban wasu mutane cikin manya-manyan al-muhajirin da al-ansar yanzu yace kai ne shugaban su a cikin mutanen nan akwai abubakar akwai umar akwai abu ubaida akwai sa'ad akwai sa'id akwai qatada ibn nu'man kun ga wannan duk manyan sahabbai ne فطعنوا في امارته سي وسو سي سكاي سوكا اكن شوغبانچن ناسا معنا wannan nauyi da annabi ya bashi yace shugaban wadannan ne sai aka fara soke soke haka ake sukan shugabancin shi Usama din saboda yaro ne kuma ga manya a gaban sa sauran su shikenan malamai suke cewa waɗanda suka fi tsananta magana akai akwai Ayyash ibn Abi Rabi'a yake cewa yusta'mal hadha al-gulam 'ala al-muhajirin Ayyash ibn Abi Rabi'a cikin masu sukan kenan yace yaya za a yi azu a sa wannan yaron shine shugaba akan al-muhajirin manya-manyan mutane sai dai maganganu dai suka cewaita duba fa a zamanin annabi ne sai Umar ibn al-Khattab sai ya ji labarin ga abinda annabi yayi ga abinda wasu mutane suke fada sai Umar ya je ya samu wanda ya magana ya mai masa da martani ya ce abinda ka fada ba daidai ba ne abinda kai ba daidai ya annabi zai ce wani shi ne kaza har ka buɗe baki kana cewa kaza kaza ba mu aka ce shugabanta ba ya je kuma gurin annabi ya ce to ka ji abinda kai ga wani wani Ayyash ibn Abi Rabi'a yana magana yana cewa ka sa musu yaro kun san dabi'ar mu ne ko irin wannan an yi abutun ya dan yi soke soke fadi maganganu wallahi malam sai annabaran sai baci saboda akwai ciwo akan mutanen da kana ganin ka isa da su kuma kai abin da kai ka san maslaha ne matsayin sa da annabi kuma azo da wata magana wanda annabi baya abu akan ra'ayi ran sai baci sai ce to in tat'anu fi imaratihi idan har kun yi suka akan shugabancin sa shi Usama kenan faqad ta'antum fi imarati abihi to ai daman wato min qablihi daman kafin shi ma ai baban sa yayi shugabanci ai ba ku kyale uban sa ma yayi shugabanci Zaid kenan shi ma kun soke shi so ba wani abu ne ba abinda kuka yi ubansa ne kuka dawo masa kuma kuke masa shi kuma Allah sa uban yayi shugabanci shi ma dan kuma yayi shugabanci shine in tafa'nu fi imaratihi faqad ta'antum fi imarati abihi min qablihi wannan kuma ya faru ne a ghazwatu mu'ta a yakin mu'ta kamar yadda manzon Allah ya aika Zaid bin Haritha a cikin wato da yawa daga cikin rundunoni na yaki Salamatu bin al-Aqwa kamar yadda Abu Muslim Al-Kajji ya ruwaito yace ghazawtu ma Zaid ibn Haritha sab'a ghazawatin yu'ammiruhu alaina yaki bakwai muka yi annabi yana sa shi ya zama shine shugaba baban wannan wanda aka toka din yace to ba mu mamaki tunda yanzu ma kun yi kaza to kun yi ne kun maimaita abinda aka yi ne akan mahaifin shi wa aimullah
laqad kana khaliqan lil imara, na muku rantsuwa da Allah lalle Zaid din nan ya cancanci khaliqan haqiqan kenan, ya cancanci yayi shugabancin. Wa in kana min ahabbin nasi ilayya, sannan kuma yana cikin mutanen da nafi so. Ina magana to shi annabi yake so, shi ya zaba, kuma Allah ne yasa ya zabe shi, ya za kai warai kuwa su kan ya kara mai daraja. Kaga da ba a soke shi ba, ma ai da annabi bai rantsuwa ya faɗi wannan ba. Ai yace wa inna hadha la min habbin nasi ilayya ba'da, kuma wannan dan nasa shi ma yana cikin mutanen da nafi so bayan baban shi. Haka annabi yake, to nayi hukunci in za a yi wani abu aje a yi. Ya gama zancen fa ya wuce kenan, an wuce wurin alaihi salatu wassalam. Na'am, babu, wallahi babu, tarbiya kenan, tarbiya kenan. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gudanar da al'amuran su, kuma haka yayi hakuri da mutane. Wannan yana nuna mana dabi'ar dan adam, dama dole sai ya soki shugabansa ko sai ya soki wanda aka nada masa, in nada masa akai. So kuma ana so kuma shi kuma mutum da yake jagora ne ya tsaya akan gaskiya, babu gudu babu ja da baya. Gobe insha Allah ta'ala sai mu dora akan babin umratul qada, hadisi yana da tsawo. Na'am,
yanzu maganar da kai na canjin dabino guda daya sa'i daya.
Na'am, canjin dabino da dabino. Eh,
to misali yanzu kamar wani nau'in abincin za a iya canja shi da wani?
Duk ai doka ce annabi ya bayar, ba a canja gero da gero. Kaga yanzu akwai gero, akwai maiwa, akwai mu gero, don wani ya fi wani kyau ba a yi. Yanzu dawa kala-kala ce, akwai farar dawa, akwai jar dawa, amma sunanta dawa. Shinkafan nan da muke da ita kala-kala ne, masara ɗin nan kala-kala ne. So duk wani nau'i da ka sani na abinci, wannan akan abinci wannan, in dai za a canja da shi ne a ba wani mai kyau a ba shi kaza, wannan bai halatta ba.
Misali kamar ina nufin kamar ka ba da shinkafa, ka ce ka sha'awar ta kana son kamar wake,
ha, ya halatta. Yawwa, wannan yanzu kai bayani. Ma'ana mutum yana da shinkafa amma yana so a bashi wake, kaga ba iri ɗaya bane, ko ba ka bane, to wannan ya halatta. Kamar ka kai gero kwano hudu a baka kwanon shinkafa ɗaya, kaga ba iri ɗaya bane, wannan ba laifi a ciki, tunda jinsin ba iri ɗaya bane. Kamar yanzu kuɗi ne, ai kana da kuɗin Najeriya, kana son na Amerika, dole a samu tafadul, saboda ta tafawatu darajat. Kuma abinda dala za ta sai maka ba lalle bane naira ta sai maka. Kana da kuɗin Saudiya, kana so a baka euro, za ka yi canji, dole a samu tafadul, ko ba haka bane ba? Yawwa, to wannan shi ne kala guda. Na'am, na'am. Masu kaji, kanti, masu kanti, to na'am. Eh, eh, kana da ta gwamnati, kana so ka samu larar kuɗi, sai ka kai musu sai su baka. Eh, ma'ana sai ka kai masa taka mai taka ta gwamnati, sai ya baka wacce ba ta gwamnati ba. In ta gwamnati ana sai da ita ta wasa 700 ko 750, 200 ko 250. Shi ne dai, na dai gane me kake nufi. Ai ciniki za a yi a sayar, a karɓi kuɗi a taqabudi. Malam, ga shinkafa ta ƴar gargajiya nawa za ka sai ta? 700. To ga ta Bature, ita kuma nawa? 1,000. Sai ka saya a bada kuɗi, sai ka ɗauki kuɗin ka yi kaza. Baka ji annabi ya ce bi'il jam'a biddarahim summabta biddarahim janiban. Haka annabi ya ce, ka sayar da shi a baka kuɗi, sannan sai kuɗin sai ka sai wancan. Abu ne mai sauƙi, za a iya yi fa, amma kawai abinda muke yi ba a bada kuɗin. Eh, sai a sayarwa za a yi. Ai zai zama akwai hila ne a ciki. Shi kuma mai shagon wani ya san zai baka kuɗin, ka fita ba lallai bane yadda, saboda wataƙila ya baka kuɗin za ka yi gaba kuma. Almuhim dai ga abin da annabi ya faɗa, in mun za mu yi canjin, kana da shinkafa 'yar gwamnati, kana neman ka samu dan ranar kudin cefa ne sai ka je ka sayar masa ya saye ta 1000 baka 1000 ka shikenan sai ka ce ba ni yar Hausa ka bashi 700 ba kana 200 ka ba 300 ba 300 ka sai ka je ka sayi magin ka da tattasai da tumatir din ka bashi akar makallawo baka fahimci bayanin bane abin nan a fili ka sayar ya baka kudi ka saya kudin ba wata hila ka fahimta a sayar kuma nawa ne a sayar ya baka kudi kudin ka je ka sayi wanda kake so shikenan so ko ko dai so kake sayi dai an yawa to Allah ya bamu dacewa Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.